Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 12 ga watan Satumba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
To Binta, an dauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth II daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. Dakarun Ukraine sun kara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin Rasha daga yankin arewa maso gabashin Kharkiv. Kafofin yada labaran kasar China sun ce babban dan majalisar dokokin kasar ya yi Allah wadai da takunkumin da aka kakabawa kasar Rasha a ziyarar da ya kai kasar a baya-bayan nan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya wata kungiyar mafarauta da haɗin gwiwar 'yan gari sun kashe 'yan bindiga sama da 30 a yankin dajin karamar hukumar Gashika na jihar Taraba.
Mun zauna mun gayyaci ɗan bangar da suke kusa da mu suka kama na gudumawa, muka haɗa kuɗaɗenmu muka saya albarusai masu bindiga da kuma saya abinci muka aje sun kusan sati a nan, har Allah ya ba mu nasara an kashe mutane sama da 30.
Za kuma ku ji yadda ake ci gaba da rayuwa a garin Bama da ke jihar Borno bayan da sojojin Najeriya suka kwato garin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kwace a shekarar 2014. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau. Ga cikakkun labaran duniya. An dauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth II daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su samu damar ziyartar akwatin gawar tare da ya girmama Elizabeth, wacce ta riƙe sarautar Birtaniya na tsawon shekaru 70. Motar ɗaukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar Balmoral Castle jim kaɗan kafin tsakar ranar jiya Lahadi, farkon tafiyar Elizabeth mai tsawo kuma ta ƙarshe zuwa makwanci. Ayarin motoci sun bi sahu sannan a hankali ta cikin manyan tsaunukan Scotland, wani fili da marigayiya sarauniya take ƙauna, inda ta shafe makonnin ƙarshe na rayuwarta cikin kwanciyar hankali. A cikin shekarun da suka gabata, ana yawan ganin sarauniyar tana ziyartar waɗannan ƙauyukan Scotland masu nisa lokacin da ta zauna a Balmoral Castle, yanki da take ƙauna kuma ana ƙaunarta sosai. Dakarun Ukraine sun ƙara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin Rasha daga yankin arewa maso gabashin Kharkiv a wani ja da baya wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar Asabar, yana mai cewa rundunar sojojin Rasha a cikin kwanakin nan suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi. Juya baya. Jiya Lahadi ya saka wani faifan bidiyo na sojojin Ukraine suna daga tutar kasar a kan Chekalovsk, ɗaya daga cikin garuruwa da dama da suka kwato daga hannun 'yan Rasha a harin da suka kai. Kafofin yada labaran kasar China sun ce babban dan majalisar dokokin kasar ya yi Allah wadai da takunkumin da aka kakabawa kasar Rasha a ziyarar da ya kai kasar a baya-bayan nan, inda ya nuna goyon bayan China ga Rashar a yakin da take yi da Ukraine, duk da ikirarin cewa ba ta goyon bayan wani bangare. Kamfanin dillancin labarin Xinhua ya bayyana cewa Li Zhangshu ya buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa kan yaƙi da tsoma baki daga waje, takunkumi da ikon zartas da doka kan na nesa da dai sauransu. A wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin Rasha a ranar Alhamis, har ila yau Li ya tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin gabanin ganawa da ake sa ran za a yi a wannan watan tsakanin Putin da shugaban kasar Sin Xi Jinping a wani taron yanki a Uzbekistan. Wannan zai zama ziyarar farko da Xi ya kai wajen kasar Sin tun bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ba da jimawa ba Halifa za ta kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya wata kungiyar mafarauta da haɗin gwiwar 'yan gari sun kashe 'yan bindiga sama da 30 a yankin dajin karamar hukumar Gashaka na jihar Taraba. Mafarautan sun kuma tarwatsa sansanin 'yan bindigan. Daga Jalingo ga wakilin murya Amurka Lado Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani.
Biyo bayan yadda matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma mazauna yankin wasu kananan hukumomi da ke jihar Taraban, lamarin da ka janyo mutuwar wasu al'umma mazauna yankunar da al'amarin ya yi kamari, kwatsam sai gashi kungiyar mafarauta mazauna yankin jihar Taraban dai sun yi haɗin gwiwa domin ganin sun kawo ƙarshen wannan matsalar. Kungiyar mafarautan suka yi kukan kura tare da ninkaya a cikin wani daji na yankin Garbabi da ke karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, inda kuwa artabun ya janyo kashe masu tada kayar bayan sama da 30. Alhaji Ibrahim Nanaye, wadda ke zama sarkin Fulanin Garbabi kuma yana daya daga cikin wadanda suka jagoranci wannan artabun, ya koyi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya ko menene ma yasa suka yi wannan kukar kura.
Abin da yasa mun ga matsala ne, muka zo muka yi kuka a hakimi, hakimi ya taimake mu, ya ji kukanmu, shi ma ya ji ya yi kuka a gaba. Muka zo muka haɗa kai, muka shiga muna aiki, kuma aiki yana kyau, kuma hakimi yana taimake mu ƙwarai da gaske, kuma dan bangan suna aiki kore da kuma talakokin na suna taimako, ba su yi kukan yiwa ba, ba su yi kukan komai ba, amma mun kamo mai gaskiya da mu iya mu sake shi marar gaskiya kuma sai abinda Allah ya yi.
Abdulmumini Sale, wanda ke zama dan yankin Garbabi a karamar hukumar Gashakan duk a jihar Taraban, shi kuwa ya mana karin bayani akan cewa lalle ilahin sun koji dadi 100% da zuwan waɗannan mafarautan al'amarin an fara samun sauki.
Mu kan alhamdulillahi, alhamdulillahi mun ji dadin zuwan wa'innan yan banga Garbabi. Da ba mu iya mu yi bacci sam sam sam, dare karfe 7 dole za ku shiga, barayin nan sun addabe mu kullun karfe 7 za su shigo su fitini mutane, ba hali mutane su hira, kowa mai shayi ya tashi, mai abinci ta tashi, saboda fitina ya yi yawa. Amma zuwan yan bangan nan alhamdulillahi, alhamdulillahi kasa ya zauna lafiya, mun samu zaman lafiya fiye da inda ba a tsammani a cikin kasan Garbabi.
A nasu bangaren, masarautan yankin karamar hukumar Gashaka ta bakin hakimin garin Garbabi Alhaji Salihu Abbas Muhammad, shi kuwa cewa yayi sun ko bada namijin kokari tare da tallafin dukiyoyinsu domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar.
Mun zauna mun gayyaci ɗan bangar da suke kusa da mu, suka kawo mana gudumawa, muka hada kudaden mu, muka saya albarusai, masu bindiga da kowa da kowa ya kira su, muka saya abinci, muka aje sai kusan sati anan, har Allah ya ba mu nasara, an kashe mutane sama da 30. Kawo na kawo mu harbar nan gaskiya yawanci da su bar gari na. To nace ni a matsayin hakimi ba wannan sarki a gari na, ina ne zan je? To muka hada guwa da ƴan uwanmu, muna bin gida-gida, duk wani gida na taxi shi mai 500,000 ba sai bulle, muka komai da komai ana haduwa tafiya gumba, mashin za mu dauki mashin kaman 10 ga mu biya 5,500 je daji mu dawo, duka da wani aljihu ke karewa.
Honorable Paul Dogo, wanda ke zama shugaban karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, nan take kuwa ya mini karin haske ta wayan talaho a yanda na yi masa tambaya ko ya gamsu akan yadda kungiyar mafarautan suke kokari domin ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umma yankin.
Aikin su din gaskiya yana da taimako sosai, saboda sun karbin zuwan su ne suka fara a yankin Garbabi nan, abu ya yi sauki sosai, kuma binciken da suke ta yi gaskiyan magana shi ne suna taimaka fiye da jami'an tsaron gwamnati ma. Dalilin shi ne sun riga sun san terrain din, sun san jeji din, bayan kaman police ne sai dai DTTD hanya sai shiga daji ba, don dajin ba kasu, amma su vigilanti da hunta nan gaskiya aikin su ya kawo cin gaba sosai.
Indai mai sauraro ba zai mance ba, a kwanakin baya kungiyar mafarautan sun koyi kukan kura a yankin Bali da kuma Gasol, inda suka kashe 'yan bindiga sama da 20. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Lado Salisu Muhammad Garba. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarashen labaran duniya.
Akalla mayaka bakwai daga cikin dakarun da Kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya Lahadi a wasu hare-hare biyu da kungiyar IS ta kai a gabashin Siriya, inji wata kungiya mai sa ido kan yaki. Kungiyar masu sa ido a kasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaka da IS ne suka harbe na bakwai a yammacin lardin Deir Ezzor. An kai hare-haren ne a yankunan da ke karkashin ikon SDF, waɗanda ke zama babbar abokiyar ƙawancen Amurka wajen yakar IS kuma dakarun Kurdawan Siriya ne. Rundunar tsaron gabar tekun Turkiya ta ce jiragen ruwan da ke tsaron gabar tekun Girka sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwan dakon kaya da ke tafiya a cikin ruwan ƙasa da ƙasa a tekun Aegean. Lamarin ya ƙara ta'azzara takaddama tsakanin ƙasashen biyu, kishiyoyin juna a yankin wanda ya ƙaru a 'yan makonnin nan. Sanarwar da Turkiya ta fitar ta ce ba a samu asarar rai ba sakamakon harbin da aka yi a wani wuri mai nisan kilomita 20 kudu maso yammacin tsibirin Boskada na Turkiya a ranar Asabar. Ya ƙara da cewa bayan da wasu jiragen ruwa masu tsaron gabar tekun Girka guda biyu suka yi ta harbe-harbe, wasu jiragen ruwan Turkiya guda biyu sun je yankin sannan jiragen ruwan Girka suka tafi. Ba amsa kiraye-kirayen da aka yi zuwa ofishin jakadancin Girka da ke Ankara ba a jiya Lahadi, kuma ba a san dalilin da ya sa aka yi harbin ba.
Kai da Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya. Karamar hukumar Bama da ke jihar Borno na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da 'yan Boko Haram suka kwace a ranar 1 ga watan Satumban 2014, wanda daga baya sojojin Najeriya suka sake kwatowa. Wakilin muryar Amurka da ke Maiduguri, Haruna Dauda Biyu, ya haɗa mana rahoto akan yadda ake ci gaba da rayuwa a garin.
Karamar hukumar Bama da ke jihar Borno na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kwace a ranar 1 ga watan Satumban 2014, wanda daga bisani sojojin Najeriya suka sake kwacewa, wanda harkoki ya soma komawa kamar da yake a baya. Kodayake har yanzu akan samu matsalan hare-hare, amma ba irin mai tada hankali ba, ganin yadda aka tsorara matakan tsaro a wannan karamar hukuma da kuma kewayensa, wanda shike ko a halin yanzu garin Baman da wasu manyan ƙauyuka da ke kewaye da wannan gari ke tattare da mutane a cikinta, wanda ake cewa har yanzu da sauran aiki. Sai dai bayan kwato wannan gari a shekarar 2015, al'amura sun soma kankama, sai dai har yanzu ba kamar da take a baya can ba, duk da cewa ya cewa an samu dan ƙwarya-ƙwaryen tsaro a cikin garin da kuma kewayensa. Haka zalika harkokin kasuwanci da harkokin noma na nan na ci gaba da haɓaka, ko da shike ba yin noman a wasu wurare don gudun irin abin da kakai ya komo, ko kuma can bayan gari sosai, wanda ake tsoron gama da irin wannan yara da ake cewa har yanzu suna nan suna shawagi. A dai makon da ya gabata ne gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya sake ziyartar garin Baman, na taimaka wa mutanen garin Baman da kayayyakin abin ci, musamman mamarsa galiyu kuma wadanda ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Baman. Na dai samu zanta da wasu daga cikin su da suka samu irin wannan tallafi. Ga dai abin da suke cewa.
Sunan laki
Asha Muhammad.
Na ganki tare da mamanki ko?
Eh.
Gashi nan har na ga mamanki dauke da sanda da kuma tana fama da mama matsalan ido ko?
Eh, ido ga rashin abinci.
To ya kuke ji ne game da wannan rayuwa, ganin cewa kun gudun hijira ne kuma kun dawo?
Mu mutanen Kamaru ne mun zo nan gudun hijira, ya zo ya same mu anan, mu je Maiduguri tallafi ana ba mu a kwanaki baya, amma an sake mu yau ya kai wata 10. Muna zaune haka yanzu, ita ma babu ni ma babu.
Sunana Fatima ne. Fatima. Fasuna Abdu.
A nan cikin gari ma muke?
Eh, a cikin gari ne.
To, na ga ana turo ki a cikin wilbaro. Yana da ciwon kafa ne haka?
Eh, ciwon kafa ne ina da mai.
Kuma kin zo kin samu taimako?
Eh.
Na me kika samu?
Dubu biyar
ko?
Dubu biyar.
Kuma da sanda.
Da sanda. Haka ne na samu.
Kamar tun yaushe ne kike fama da wannan ciwon kafa? Ayya sanu. To, Allah ya saurara.
zai Abikyari. Mun je Maiduguri da kafa mu kai ta.
Kin ce kun tafi Maiduguri da kafa. Lokacin da kuje a ina kuke zo ne?
Mun je mun zauna a NYC camp.
Zugun dawo inda kuke kuwa zaune?
Alhamdulillah mun dawo muna gidanmu muna zaune a Abuja.
To koya gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umarazun ke ganin harkokin rayuwa yanzu a cikin garin Bama da kewayensa ga dai abin da ke cewa.
Alhamdulillah Bama local government ne wanda wannan masifa ta same shi. Duk local government na Borno State ba wani local government da wannan masifa ya same su kamar Bama. Dubban garuruwa a local government na Bama Allah lata su bayan haka mutane jiha sun rasa rayukansu. Alhamdulillah cikin shekara uku hudu mun samu dama mun mayar da wannan mutanen garin tun lokacin Senator Kacim Shettima. To mutane yanzu suna zanne amma har yanzu mutane ba su da karfi. So mun zo ne tallafa ma mutane.
Excellency ka dan bada ce ba ko ga mutane musamman ma ga iyalan waɗannan mutane ko za su kai kamar nawa ne?
Akalla zai kai mutane kamar 70 zuwa 75. A shawaran da nake son ba mutane su yi hakuri su rungumi kadara cewa wannan masifan daga Allah ya dawo kuma mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa mun yi hakuri don saboda in ba hakuri nasara ba zai zo ba.
Garin Bama dai yana da 3,75 km daga yankutan jihar wato babban birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama masu sauraro don shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda suke zargin an zalunce su. A yau za mu ɗaura kan batun ɓacewar mutane huɗu a jihar Taraba. Da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, a makon da ya gabata ne muka shiga jihar Taraba kuma yankin karamar hukumar Bala a garin Gazabu, inda ‘yan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan ‘yan uwan nasu suka ɓata ɓat babu labarinsu. Biyo bayan gayyatar da ‘yan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Bayan sauraron bahasi daga ɗan uwa da matar ɗaya daga cikin mutanen da ake nema, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya bibiyi labarin, ya yi fargabar an salwantar da rayukansu ga ci gaban hirar.
Matar ɗaya daga cikinsu ta nuna kusan bata san ya rasu ne ko bai rasu ba, amma daga wannan hirar taka na nuna alamun zai wuya in waɗannan matasan duk suna raye ba.
‘Yan uwansu sun zo sun same ni kuma na je na yi hira da matansu. Sun zo sun tabbatar mini na je na bincika inda gidansu yake. Na yi hira da matan suka gaya mini an kira su wai zuwa Gazabu. Amma tun da aka kira su zuwa Gazabu ba su dawo ba, ba su zo ba kuma ba su san halin da ake ciki ba. A wannan lokacin ni kuma ina da tabbacin cewa an riga an kashe shi ainihin mijin nasu. To a lokacin nace musu akwai aikin da suka san yana aikatawa ne, suka ce ba su san wani aiki game da abin da yake aikatawa ba. Daga cikin abokanayensu, daga cikin waɗanda suke hurɗa, duk wani binciken da ya kamata mu yi domin mun tabbatar har ga Allah babu mutumin da ya tabbatar mana da ɗaya daga cikinsu yana aikata wannan laifin daga waɗannan mutanen da kake magana na Borno State nan. To waɗannan na tabbatar da haka.
Wato wannan ya nuna wata tababa ko kuma in ce fatar watakila za su bayyana ta wani waje ma. Kusan a ra'ayinka a daina wannan?
Ya akwai tabbacin cewa an kashe su. Akwai tabbacin cewa waɗannan lalle an riga an kashe. Saboda shi ɗayan an kama ɗan uwansa ne, da aka kama ɗan uwansa sai ya je domin ya tabbatar me ya faru. Aka kama ɗan uwansa sai aka gaya masa ya je ya dawo washe gari. Da ya je ya dawo washe gari shi ma aka haɗa har da shi. A labarin da muke samu an masa gargaɗi cewa kada ya sake zuwa wannan ko ya nemi belinsa ko kuma ya ce zai kubutar da shi. Kada ya sake dawowa. Bayan ya tafi ya dawo sai aka haɗa har da shi suka haɗa aka kashe su tare.
To wannan ya nuna kawai in ma akwai gado ko wani abu a shiga raba gado kenan, akwai masu takaba su fara ko kuma su san yadda za su yi kenan, ya fi alheri a nan.
Eh, waɗannan bayan Allah ba sa raye.
To, Dokta Uba, me kake ba da shawari ya kamata ya za a yi a bi kadun waɗannan mutanen da aka kashe? Ya za a yi a samu kadun jininsu saboda ya zama ba su mutu an bar wannan haƙƙi ya tafi haka kawai ba?
Ni shawara da nake da shi, wadda suke da madafun iko, akwai wadda suka san haka, akwai kuma wadda ba su san haka yana faruwa ba. To, ina kira da duk wadda ya ji wannan, lalle-lalle a tabbatar an ɗauki matakin da za a bi kadun waɗannan bayin Allah, ya zama jininsu bai tafi a banza ba.
Irin waɗannan matsaloli suna da yawan faruwa a yankin nan na Bali, da ma don akwai lokacin da na taɓa na dawo daga ina dawowa daga Mambila, sai na ji karar an yi harbi. Sai aka ce mini ai ƴan banga ne ma kai harbe wani mutum, suna da iko kamar ma suna da wani ƴanci su ma, banda ma jami'an tsaro da kake magana na gwamnati, ƴan banga suna in sun kama wani da laifi su ma a kasuwa kawai suna da iko sai su harbe mutum su kashe shi.
Wannan shi ma yana faruwa. Lalle abinda yanzu ya tafi maganan ta'addanci ya yi yawa a nan yankin, musamman Bali local government da kuma Gasar. Wannan ta'addanci ya yi yawa, a yau a ɗauki mutum, gobe a ɗauki wannan da sauransu. To, wannan abu yana faruwa da dama. Kusan wani lokaci ana barin waɗanda suke aikata laifin da kuma matakan tsaron da ya kamata a ɗauka, ba a ɗaukan wannan matakin da za a kama ainihin masu wannan laifin ɗin. Saboda akwai, ko da shekaran jiya da nake gaya maka, akwai soja a cikin garin Bali wanda ya fi soja mutum 200 da wani abu. Aka zo aka ɗauki mutum, wanda aka ɗauka ɗin sirikina ne, yana auren ƙanwana, aka zo aka ɗauke shi, sai da aka je aka biya naira miliyan ɗaya. Garin za su ɗauke shi kuma da suka yi harbi. Ba su ɗauki wani matakin da ya kamata a ce an ɗauka ba. Ba mu ce ba sa ƙoƙari ba, suna iya ƙoƙarin da ya kamata, amma yana da kyau a gyara tsarin aikin.
Dokta Uba, wannan dai ya shafi, matsalolin nan sun shafi jami'an sojoji ne da sauransu su ne suke aikata abubuwan da ba su dace ba wannan yankin kenan.
Musamman jami'an soja su ne suke aikata wannan aikin, matakin da ya kamata su ɗauka ba sa ɗaukansa, abinda bai kamata su ɗauke shi ba shi suke ɗauka. Akwai abubuwa da yake faruwa da dama wanda yana da kyau ya zama yawan sojan da suke wannan gurin an yi maganin wasu abubuwan da ya faru. Idan abu ya zo, sai police da suke ɗan iya ƙoƙarin su. Amma mu har yanzu ban ce na ga amfanin soja ba, ma gaba ɗaya a wannan.
To, bayan sauraron wannan labari mai ban mamaki da tausayi, shirin Ciki da Gaskiya ya zarci ofishin shugaban sashen hulɗa da sojoji da jama'a don samun fahimtar juna. Major General Marcus Kange, wanda ya ce ba zai yi magana kan wannan batun ba, amma ya faɗi da fararen hula za su yi da ofishin da za su kai ƙorafinsu in sun samu sojoji sun ci zarafinsu ko sun take musu haƙƙinsu na ɗan adam.
Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigerian Army. Wannan ɓangare dai na Department of Civil Military Affairs ɗin, kamar yadda suna ta tabata, Civil Military Affairs, wato wannan ofishin department ɗin shi ne wanda yake interfacing tsakanin sojoji Nigeria da farin hula. Me nake nufi da wannan? Wato wuri ne wanda inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin hula da soja, wannan department ɗin zai iya shiga tsakani ya yi tambaya me ya faru, an mun yi fana me ya faru ɗin, to za mu iya mu yi solving shi. Wannan department ɗin abinda ya sa aka kafa shi, wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da farin hula shekaru da suka gabata. Wace irin kalubale ne yake samu da su? Su ne kamar idan ɗan farin hula ya ga kamar an taka masa right nashi, hakinsa kenan ko, in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto. To, ina ne zai kawo rahoton nan? Shine yasa aka establish wannan department ɗin, said that department ɗin zai karba wannan rahoto. In su karba rahoton nan, sai a yi bincike su. In a bincike su, sai a san wa yake da gaskiya. In da gaskiya ne aka taka ma farin hula hakinsa, to za a hukunta wannan soja da ya aikata wannan hali. In kuma ba gaskiya ba, sa ga ya ma fari hula cewa kai abin da ka kawo a bincike shi ba gaskiya ba. Amma dole ne a duba a sa ko da gaskiya yake ko ba gaskiya ba. A wannan department kuma akwai wata sashi wanda muna kira Civil Military Legal Desk. A wannan desk din shine za a kawo karan. Kuma wannan desk din, Civil Military Legal Desk din, baya a cikin Army Headquarters Complex, kuma baya a wannan complex na department din. Suna nan a waje a Garki Area 2. In sun je Garki Area 2, na ni office din nan yake. Kuma wanda suke aiki a wurin, ko da suke su sojoji ne, ba su sa uniform, suna sa farin kaya, so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo, ba zai gansu da uniform ba, sai ya shiga ya bada complaint nashi. In ya bayar, sai a duba, kamar yadda na gaya maka, a duba ko gaskiya ko ba gaskiya.
Yawa, to Major General Marcus Kangi, akwai wata matsala da take faruwa a jihar Taraba, musamman a yankin Bali, inda mutane sukan kai kara. Idan suka kai kara, sai ya zama su ma ƙarshen ta, sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji. Sai kaga shi ma bai dawo ba, sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya hada su da soja, shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi. Irin wannan ya za a yi?
To, wannan dai a kan rashin sani ne. Kamar yadda na gaya maka, akwai Civil Military Legal Desk a Army Headquarters, a wannan department ne. To, kowane division na Nigeria Army akwai wannan Civil Military Legal Desk ne. Kamar muna da division suka yi guda tara a Nigeria Army. So, ko ina ne wannan irin wannan abun ya faru, za su iya su kawo kara a wannan Civil Military Legal Desk na division din, sai a duba musu wannan matsala din, a warware musu.
A ina wannan wajen yake? Misali, mutum yana wata jiha kamar yadda na faɗa ɗazu, ba nan Abuja ba, ce mutum yana jihar Taraba, wannan abun ya faru, ya zai ina zai je?
To, jihar Taraba yana ƙarƙashin 3 division na Nigeria Army. A 3 division din kuma akwai wayansu wayanda muke kira brigades, wayanda suke ƙarƙashin wannan division din. Akwai ɗaya a Yola, akwai ɗaya a Jalingo, jihar Taraba din kenan. To, za su yi su kai wayannan rahoto a wurin, a duba musu shi.
Idan mutane suka samu irin wannan matsalar, ko wasu ƴan uwansu sun shiga tarkon sojoji, sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su, tunda suna jin wannan hirattawa, yaya za su yi su samu haƙƙinsu?
Kamar na ga yanda na gaya maka, kaga yanzu muna da nomba wanda za su yi su kira, toll free, wato nomba na 193. Ko yaushe kaga soja ya maka abin da bai gamace ka ba, ka kira nomba na 24 hours sai ka bada complaint. Kuma duk lokacin da muka tafi, muna wayar da kan jama'a kan wannan, muna sensitization program namu, muka bada wannan nomba din, wanda duk wanda yana da damuwa da soja zai kira wannan nomba din, ko kuma ko wani information maka na so ka bamu, ka kira wannan nomba din sai ka bamu.
Idan Allah kai mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Ga waɗanda ke son sake sauraron shirin har ma na makon da ya gabata, sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Za a same shi ƙarƙashin shirye-shirye. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma abokin aikina Nasara da Mai Kaya, ni Sarfi da Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla, an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, an ɗauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su samu damar ziyartar akwatin gawar tare da girmama Elizabeth, wacce ta riƙe sarautar Burtaniya na tsawon shekaru 70.
To, masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Sulemani Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam.